الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين تقص جوازا رمضان hajjaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1437 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma surah al-a'raf karatun da ya wuce mun tsaya akan aya ta 158 a cikin surah al-a'raf insha Allah zamu tashi aya ta 159 a yau kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo wadda na farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi bayan ya yi sallama da kuma fatan alheri ta ce tambayarsa ita ce sau da yawa yana ganin mutane idan za su fara wani abu sai a ce a bari sai ranar Laraba za a fara abu kamar misali mutum idan zai fara karatu a gurin malami sai a ce sai ranar Laraba in Laraba bai samu ba sai a ce ranar Lahadi shin mara akwai wani hadisin da ya nuna hakan ko nassi a wannan babu wani nassi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa in za a fara abu sai ranar Laraba ai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma mabibiciyar rana a cikin ranaku gaba da ita ce ranar Juma'a inna afdala ayyamikum yawmul Juma'a mabibiciyar ranaku ita ce ranar Juma'a duk da ita ma ranar Juma'a din amma ba a ce in za a fara wani abu sai an yi shi ranar Juma'a ba za a iya yin abu duk ranar da aka ga ya dace ake so a yi kuma Allah subhanahu wataala yana iya sanyawa abu albarka a kowace irin rana aka yi shi matuƙar an yi shi kamar yadda shari'a ta tanada don haka in aka yi canfi aka ce a sai ranar Laraba in ba a yi ran Laraba ba za a samu matsala ko ranar Lahadi wanda ya zama canfi wanda yana nan dab da fadawa cikin shirka ko kuma ma shirka ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa at-tiyaratu shirk canfi shirka ne canfe canfe shirka ne haka wannan yana iya fadawa da yana iya jefa mutum cikin shirka Allah ya kiyaye don haka babu wani nassi ingantacce da ya kayyade irin wannan ranar Laraba ko in za a yi kaura ko in za a yi wani abu duka babu wannan nassi ingantacce babu wallahi ta'ala a'lam ko da an samu wani hadisi da aka jingina ga haka bai inganta ba malamai sun diddige cewa bai inganta ba wallahi a'lam wannan bayan yayi sallama da addu'a alkhairi yace tambayar sa anan ita ce ya ji kai na ji kai magana akan cewa yin maganan mutum a bayansa tamkar cin namansa ne bai dace ba to yanzu labarin da ake yi na yan film kamar Hausa film da India da American film akan abun da suke yi a film ko maganansu shin ya halatta ko bai halatta ba hakan ko bai halatta ba hakan a dinga maganar su akan film din da suka yi da kuma maganar su me hukuncin yin haka shi ma cin naman su ne yana son a masa ƙarin bayani duk wanda suka zo da ayyuka na barna a cikin al'umma ko wani abu na barna wanda in an yi wa'azi a kansa cewa bai dace ba wani wa'azi ne ba cin nama ba ne misali malaman hadisi ya halatta idan misali mutum yana da matsala sannan kuma yana kawo hadisi ana ganin cewa wane zaifin mutum ne ko kuma wane yana iya kirkiro hadisi mawdu'i ko kuma wani yana irsali a isnadin hadisi, mana ko kuma yana ibhami, ya boye sunan wani don kar a gane akwai matsala a hadisi, mana ana bayyana shi a ce wani ba mutumin kirki bane, don haka duk hadisin da yazo daga gurin sa kar ku karba. Sai za ka samu malamai wanda suka yi rubuce-rubuce al-jarh wa ta'dil, sai za ki samu al-jarh wa ta'dil a cikin ilimin addinin musulunci don kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don ka don kariya ga addinin musulunci, idan wasu suka yi wani abu wanda ba daidai ba, wanda zai taba aqida ko zai taba sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam, ko zai taba tarbiyyar al'umma ko tarbiyyar musulunci ko tsarin musulunci, wannan za a yi bayani, za a bayyana cewa abinda suka yi bai da kyau, abinda suke yi ba daidai bane, a daina kula da abun ko a daina amfani da abun, wannan ba gulma bane, wa'azi kenan. Kamar da in ka duba ayoyin Al-Qur'ani zaka ga suna ta maganganun abinda ba kyau kara yi, wannan shine ba laifi cikin wannan, ba gulma bane. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma kamar yadda aka faɗa jiya, a ce ta abunan cakar daɗin suna cikin na wata wadda ta turo ta ce assalamu alaikum malam, kamar yadda ta rubuta, mahaifina ya hana ni tsayuwa da saurayina, wato wanda yake neman ta kenan, wanda muka yi alkawarin aure tun bayan shekara uku da suka wuce, wanda duk wasu matakai na neman aure wanda musulunci ya tanada duk ya bi su, tun ina SS1 ya tura iyayensa gidanmu, mahaifina kuma ya tabbatar masa da cewa babu matsala, ya amince da haka bisa sharaɗin sai bayan na kammala secondary school za a yi aure. Yanzu haka dai cikin ikon Allah na kammala, sai shi mai neman nata kamar yadda ta rubuta ya kuma turo iyayensa a karo na biyu, sai mahaifina ya ce musu shi ba yanzu yake da niyyar aurar da ni ba har sai na gama jami'a, wanda yanzu ne ma yake shirye-shiryen sa ni a jami'a, kenan fa ba zan yi aure ba a tunaninsa har bayan shekara hudu ko biyar. Sannan ta ce wanda ni kuma hakan takurawa ne ga rayuwata da addini na, kamar yadda ta rubuta. Sannan ta ce a kan haka nake neman malam ya dubi girman Allah ya jawo hankalin iyaye masu aqidar ‘ya’yansu mata su yi jami’a kafin aure. A yanzu haka duk tarbiyyar da mahaifina ya gina ni a kai za ta iya rushewa a sanadiyar wannan kudiri na mahaifina. Aure nake so, ba karatu a jami’a ba. Daga ƙarshe ina roƙon malam da sauran bayin Allah da ke wajen nan da su taya mu addu'a da ita da wanda yake nemanta akan Allah ya dawo da mahaifina kan daidai, akan ya bar mu yi aure, ni da wannan saurayin da mai nemanta kenan, wanda muke wa abuna wanda suna tunanin ta ce ba za su jefa kansu cikin wutar jahannama ba a irin wato tsarin rayuwar da suke. Sai da ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na gode mala. To wannan shine abun da ta turo shi a nan. A takaice, wasu mutane suna iya abuna rashin fahimtar tsarin rayuwa, musamman tarbiyyar ‘ya’ya mata, wasu suna da kuskure akan abun da suka ɗauka. Dukkan mutane sun kasu kashi-kashi yadda Allah ya halitta su. Mutum yana da damar ya ce zai sa ‘yarsa ta yi karatu har ta yi jami’a in ya lura da cewa tana da nitsuwa, kuma ba ta tada hankalinta ko kuma wani abu bai shigo ranta na tunanin aure ba. Idan zai iya kammala, wato zai iya kula da kamalanta da addininta, ya ɗau wannan nauyi da amana, fitanta da tsarinta da shiganta, duk zai kula da shi har ta yi jami'a, kuma ya lura cewa ba ta da matsala game da sinanin aure, sannan kuma ya lura da nitsuwarta, kuma abunan ko kuma an samu yanayi watakila wasu ba su zo suna neman ta ba, ko kuma wanda suka zo neman ta bai gamsu da tarbiyyansu da addininsu ba, har ya sa tana karatu har ta shiga jami'a ko kuma za ta gama jami'a. In irin wannan abun ya faru, akwai irin wannan hali, shikenan fa lillahi alhamdu, mutum yana yi yana addu'a. Amma muddin mace tace aure take so, yar mutum tace aure take so, to sani cewa al-aslu cikin abun da Allah ya sa ya halitta ta shine ta kula da addini, ba ta kula da abun da shi yake so a rayuwar duniya ba. Maganar jami'a yawanci inda zaka tuntube shi, me yake so ta karanta a jami'a, me yake so ta yi a jami'a, me yasa yake so ta yi jami'a, duk gaba ɗaya in zai gaya ma dalilan sa, duk wasu abubuwa ne na duniya zalla, mafi yawa abubuwa ne na duniya zalla. Aure kuma shari'a ce a cikin Alkur'ani, sannan shari'a ce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan mata da yawa sun yi aure kuma suna yin jami'a, suna da aure suna yin jami'a sun gama sun taka waɗanda ma ba su da auren, in bangaren fahimtar karatu ne, a nitsuwa ne, kula da hankalin su ne, duk suna nan suna yi. Don haka idan mutum ya zo matakin da yarsa ta kai matsayin da ita da kanta take bayyanawa gare shi cewa fa aure take bukata, kuma aka yi sa ga wanda yake neman ta, na farko tukun ya yi alkawari ya ce ba matsala, ya ce kamar yadda ta rubuta, ya ce cewa in ta gama sakandare za a yi aure, kuma an kai wannan matakin, ya kamata ya ji tsoron Allah ya kula da dukkaninsa. Sau da yawa za ka ga mutane cikin matsala, wani ma za ka ga matar ya aure da ƴarsa tana gidan mijinta, amma yana da yana ta sama da ƙasa wajen nema mata admission ba tare da mijin ya sani ba, yana nema mata admission kamar shi ke da raɗi da iko a kanta, ya manta mai Allah ya ba wa miji da iko a kanta. Sai ga mutum mai kokari ne, a mai zuwa gurin karatu ne, a musulmi ne, amma yana tana nema ƴarsa admission, yana nema mata a maganar form na job, yana nema mata kaza, ya bar mijinta ba tare da shi yake shawari ba. Yawa za ka ga mutum ni a kone wanda ya ce wanzu a tantar doka turo mijinta, magana admission ne a kan makarantar ta, a ta suka turo mijinta ya yi da shi ba, tana da aure ba, kai kawai ka koma gefe, mijinta zai zo sai mu abin nan. Amma uban yarinya yana nuna ta wani tsare-tsare a kan rayuwarta bayan tana da aure, wani kuma yana ta tsare-tsaren duniya a kan ƴarsa lokacin da ta kai aure kuma auren take so. Akwai wata a lokacin a 'yan shekarun baya a cikin jami'ar nan ta gama, idan ta taho makaranta daga gidan babansu tana zuwa kawai sai ta wuce hostel, sai darasin da ta san lallai malamin dama ba fada ba wasa, saboda haka in bata zo ba tana jin tsoro ko tana jin kunya, to zaka ga ta zo. Amma sauran darussa yawanci kawai sai ta koma can ta je ta zauna, sai aka lura da wannan aka kira ta, aka tambaye ta ce kawai ita fa aure take so, kuma akwai wanda ya zo zai aure ta, amma babanta ya ce wa ita makaranta za ta yi. Don haka ta daina zuwa aji, ko da tana da kokari farko-farkon shigar su jami'a, kafin ta daina bursiri gaba ɗaya rubuta abin da ta sani ma ba ta iya, saboda mai kawai hankalin ta yana kan tana son ta yi aure. Ta bayyana wannan da aka yi auren ta, ta zo ta miƙe ta ci gaba da yi, yanzu har ta gama ta abin nan. Saboda haka wasu iyayen suna da tunani, gurguwan tunani akan tunanin duniya kawai suke watsar da addinin yayansu, kuma ranar tashin alkiyama akan addini wannan yar za ta zo ta takumi babanta, tana cewa ya Allah tambaye shi abin da ya sani a duniya. An samu yarinya a wannan makarantar abin nan kamar da wasu official suka bamu labari a shekarun baya, ita ma wani namiji ya zo ya ci nasara a kanta har ya aikata wani abu mummuna da kai ga shashanci na alakar ko zina ko wani abu na ba a yadda labari ya zo, amma ya iya sumbatan har cikin bakinta a cikin wannan akan wannan titi da ake abin cikin makarantar. Amma da ta zo ta nake cewa wallahi babanta take zargi shi ya sa ta wannan hali, da ya aurar da ita da wannan bai same ta ba, tana da wanda yake neman da zai aure, sannan kuma ta karkata gare shi, amma babanta ya hana ta, ya tura ta zo tana kwana a jami'a, ga wani bawan Allah nan wani mutumi shi da shedanansa ya zo ya rinjaye ta har ya iya sumbatar ta, ba ta iya ce mata komai ba cikin dare abuna abaina a fili, tace babanta take zargi kuma shi yasa ta wannan hali. Haka kuma za a yi ran ta ne alƙiyama, shi za ta zarga. Saboda haka mutane su rinka tunani mai kyau akan yaya, su sani cewa tarbiyya da addini da kula da aure da mutuncin yaya shine asali a kansu, kuma shine wajibi a kansu. Duk wani abu da zai zo riban kafa ne, za a iya samu su yi karatu suna gidan aurensu, za a iya a sun yi aure sannan mijin yana ta ɗawainiya ana yin karatun da ikon Allah sai abun nan. ko ko tayi digiri ta gama ba shine ta ci riba rayuwar duniya ba. Akwai miliyoyi irin ta biliyoyi wanda kafin a halitta ba sun yi digiri har da master amma suna nan cikin kuncin rayuwa, suna nan cikin kuncin rayuwa. Saboda haka rayuwa a hannun Allah ta subhanahu wata'ala. Don haka kawai wannan a mai da hankali da irin wannan mataki, a san abun da ya dace. Lallai ya halatta za a iya yin karatu, amma a lura da ƴaƴa waɗanda suka cancanta a ce za su yi karatu. In ba ruwanta ba ta damu ba, hankalinta bai zo ga aure ba, shikenan sai a yi ta kula da tarbiyyanta, nan ma ana kula har ta yi karatunta har ta abunan. Amma wadda hankalinta ya koma ga aure, to ai taka tsantsan a kan wannan. Kar a je a haifar da matsalar da za a je gaban Allah ba ci nasara ba. Allah ya kiyaye. Wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala lokaci na gaba za mu kare ta tambayoyin inda wasu kuma za su biyo baya. Ana fatan Allah ya sa mu dace. Don haka za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin suratul A'raf aya ta 159. Ana fatan Allah ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Daga cikin mutanen annabi Musa Yahudawa akwai al'umma waɗanda suke yankin jama'a, yahduna bil haqqi suna shiryuwa da gaskiya. Duk abin da annabi Musa ya zo musu da shi na gaskiya sun yarda da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar sanan wa bihi ya'dilun, sanan suna karkata zuwa ga alqur'ani, kuma da shi suke tsari rayuwarsu, suke tabbatar da adalci, suke tabbatar da abin da ya dace, kuma suna komawa zuwa gare shi, abin da zuwa ga at-taura da annabi Musa ya kira su zuwa gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin banu Isra'ila akwai waɗanda sun yi imani da annabawansu, sun yi imani da littattafansu, da suka rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, suna imani da sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar da yace wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. To akwai irin waɗannan daga cikin ahli alkitab, sannan akwai al'umma waɗanda suke tsayayyu minhu ummatun muqtasida, daga cikin al'umman ahli abuna banu Isra'il akwai tsayayyu waɗanda suke kamanta dokokin Allah ba sa iya tare iyaka, amma akwai da yawa daga cikinsu kuma waɗanda sun kauce wa abunan ka'ida, amma ba a rasa na kwarai. Akwai da yawa daga cikinsu na kwarai, ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam da yana sifanta annabi Musa da al'ummarsa, sai yake bayyanawa a hadithul umam cewa wanda zai zo yake da dumbin jama'a, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kadai ya fi shi dumbin jama'a ranar tashin alkiyama, shine annabi Musa alaihi salam. Wannan ya nuna daga cikin su akwai mutanen kwarai wanda suka yi imani da annabi Musa, akwai kuma waɗanda sun saura har al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai banu Isra'il kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qatta'nahum, sai muka rarraba su isna tai ashrata asbaban umama, muka mai da su al'umomi bisa lura da dangantaka dangi 12 daga cikin banu Isra'il, bayan Allah ya ƙetarar da su ruwa, sannan bayan dukkan waɗannan al'amura da suka yi ta wulgawa, Allah ta sai kuma muka raba su daki-daki har mutum wato al'umma 12. Malamai suka ce ya aka ambace su kuma ma al'umma, malamai suka ce saboda suna da bambancin ra'ayoyi, ra'ayin wacce al'umma ba dole ya zama daidai da ra'ayin wacce al'umma ba. To akan ce al'umma bayan al'umma idan aka samu bambancin zamani. To idan kuma zamani guda ne amma wa'incin al'umman ra'ayinsu daban, wa'incin ra'ayinsu daban, to sun zama al'umma biyu daban. Ba za su taɓa zama guda ɗaya ba sai lokacin da ra'ayinsu ya zama ɗaya, aƙidarsu guda, sannan kuma sun daidaita akan manufofi guda. Amma in dai suna da ra'ayoyi daban-daban, to sun zama al'ummomi daban-daban. To shi yasa Banu Isra'ila tare da cewa abunan al'umma guda ne wanda suke da annabin Allah, annabi Musa alayhi salam, amma sai Allah ya ce ambace su umama, malamai suka ce saboda bambancin su cikin ra'ayoyi. Allah ya ce wa auhayna ila Musa, sai muka yi zuwa wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salam, idistaqahu qaumuhu, lokacin da mutanensa suka nemi wato ruwa daga gare shi, suka nemi Allah ya shayar da su ruwa, sun kai gurin da ba ruwa, suna buƙatar ruwa, sai suka zo gurin annabi Musa alayhi salam ya roƙa musu Allah a samu ruwa. To lokacin sai Allah subhanahu wataala ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salam, an idrib bi asaka al-hajar, cewa daki sanda, daki dutse da sandarka. Dutse yana nan a wato wannan babban dutse da yake gabansu. Sai Allah subhanahu wataala ya masa wahayi cewa ya daki wannan dutsen da sandarsa. Yana dukan wannan dutsen, Allah ya fambajasat minhu ithnata asharata aina, sai idanuwar ruwa 12. Fambajasat shi ne fambajar, wato sai idanuwar ruwa suka rinka ɓuɓɓugowa daga jikin dutsen, idon ruwa ana, idon ruwa ana, idon ruwa ana, har 12. Sai zamanto wato dangi 12 ɗin nan, al'umma 12 nan, kowacce da idon ruwanta, kowa da inda za ta sha ruwa. Ruwan kuma ɓuɓɓugowa kawai yake ta yadda kowa zai sha ruwa ya ƙoshi, kowa zai amfani da amfanin ruwa idan ya tashi masa, ya ɗebi ruwa a lokacin da yake so, ya yi amfani da ruwa a lokacin da yake so. Allah da ya ce annabi Musa alayhi salam ya daki dutse da sandarsa, yana duka shi kenan. Idan ruwan ruwa suka fito daban-daban 12, saboda Allah baya son ya zamanto, tunda suna da bambancin ra'ayi, to kar ya zamanto an tara su a guri guda wajen shan ruwa a samu saɓani. Wanda ra'ayinku ya zo ɗaya ya fi sauƙin sha'ani in za ka yi mu'amala. Kowa ya fi mu'amala da wanda suka fi sabawa, ra'ayinsu iri ɗaya ne, tunaninsu iri ɗaya ne, shawarinsu iri ɗaya ne. To sai ga mutum yana tudun wada ɗaya yana fantami, amma in ya tashi ba shi da abokin da yake sakewa ya ji daɗi, sai ya je fantami. Haka na fantami ma sai ya zo tudun wada, saboda me? Ra'ayinsu iri ɗaya ne, tunaninsu iri ɗaya ne, kazansu iri ɗaya ne. To wannan shine sai Allah subhanahu wataala ya sanya idanuwar ruwan suka zama 12 don a samu sauƙin sabani. Kowa masu irin ra'ayi iri ɗaya, masu tunani iri ɗaya, masu tsari iri ɗaya, sai su zama gurin shan ruwansu iri ɗaya. Amma in aka ce wannan ra'ayinsa daban, wannan ra'ayinsa daban, in wani ya zo sai ya ce a ɗumama ruwan, wani ya ce a na sanyi yake so, kaga an samu matsala. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su masu ra'ayi iri ɗaya, kowa da irin ido ruwansa. Don haka sai ya zama an samu sauƙin saɓani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad alima kullu unatin mashrabahu, haƙiƙa kowane daga cikin al'umma ɗin, kowanne daga cikin yankin jama'a ɗin sun san yaushe za su sha, a ina za su sha. Don haka sai zamanci suna daidaito akan abin da Allah ya ɗora su a kai. Allah ce wadallalna alaihim al-ghamama, wato raba su da aka yi ɗin nan yana daga cikin ni'imar Allah, kuma aka ba su idon ruwa, wannan yana daga cikin ni'imar Allah. Kar ya zamanto an samu saɓani a tsakaninsu. Sannan Allah ya sake musu ni'ima, wadallalna alaihim al-ghamama, Allah ce sai muka yi musu inuwa da gajimare. Ana tsananin zafin rana, idan suna tafiya sai gajimare kawai ganye musu inuwa, kullum sai zama an gini da limshi saboda su samu sauƙi, kar su samu zafin rana. Yanzu ko mu idan aka ce ran da aka yi limshi sai ga mutane suna jin daɗi, suna jin sauƙi a cikin rayuwa, ko da ba azumi ba ne, in an yi limshi akwai sauƙin rayuwa sama da in ana zafin rana. To haka Allah subhanahu wataala ya yi wa Banu Isra'ila ni'ima, musamman ake turo gajimare yana tafiya akan Banu Isra'ila don samu inuwa. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, Allah ce wa anzalna, muka saukar musu, muka saukar alaihim akan su alman, wato abu ne darba, ya zamanto akwai abu kamar wato zuma, irin zuma da ake sha, sai zamanto shi suke sha, kuma saukowa yake daga sama, sai sauko ya zuwo kawai, sai mutum ya tara, sai mutum ya ajiye abin da yake so, ko kofi ne, ko kwano ne, ko ƙwarya ne, yana ajiyewa kawai sai ya zubo a ciki, cikin sai ɗiba yana sha. wato sha mai daɗi kenan. Kamar yanzu muke a zamanin mu ne yanzu, wani zai ce a shi da yanzu ne ice cream zai ce a turo masa, wani zai ce kaza ne, wani zai ce duk wannan abun ya fi wancan abubuwan da kake tsammani, ya fi abun ruwan zuma da ake sha, ya fi duk abun da kake tsammani na ɗanɗano da za a sha. Allah subhanahu wataala ya saukar musu. Sannan wa salwa da tsuntsun salwa. Tsuntsun salwa wato yana daga cikin tsuntsaye masu zaƙin nama. Wani zai ce kai ya kai zaguwa, zaguwar ka sani ya yi sheza. Saboda salwa yana daga cikin tsuntsayen da malamai suke bayani a kansu. Akwai kwanan nan ba ina ganin wani ɗan siririn tsuntsu da ake cewa shi ne salwa ne, komai ake ambatonsa har za ka ga ana sai da ƙoyayensa da tsada. Wani tsuntsu kwanan da ake sashi a keji yana tsada ko wani abu nan. Salwa da aka saukar wa Banu Isra'ila ba irin wannan ba ne, ba kuma wannan ba ne. Sai dai wannan kawai an kiro suna aka jingina gare shi. A salwa mutum da yanzu wannan ɗan salwa ɗin idan ya sauko gaban mutum a soye ko abu nan ai ba zai ƙoshi ba. Da ɗan sirinin tutu na gani wanda ake cewa salwa ce. Amma su kawai zai soko idan mutum ya yi sha'awa a gashe sai zo masa a gashe, ya yi sha'awa a soye sai zo masa a soye, ya yi sha'awa ɗan farfesuwar kodai ke yamma ta yi. Yamma ta yi karmulin ka lissafawa da yawa. Mutane su ta haɗe yawo mai mukan jin tafsiri. To Allah subhanahu wataala ya ba su tsuntsu zai zo musu ta yadda wato jin daɗi kawai Allah subhanahu wataala ya ba su dama, saboda mai sun yi imani, an yi gwagwarmaya, an tsallako, tare da cewa ba sun saba wa Allah har sun riƙi ɗan maraƙi sun bauta masa, amma da suka tuba Allah sai sauko musu da wannan ni'ima. Shi yasa ashe inda za mu tuba mu koma ga Allah, mu tsaya da riƙo da addinin Allah, da mun ga ni'ima ta yadda ba ma tsammani. Wane masara ta yi tsada kuma Allah sai kawo abin da ba ka tsammani. Ba sai shinkafa ta yi tsada hankalinka ya tashi ba, sai dai ta tsadanta daban, wani ni'ima kuma yana saukowa daga Allah daban. Saboda haka abin da ake bukata gare mu shine mu koma ga Allah, mu yi imani, imani na gaskiya. Don haka da suka yi imani na gaskiya shine Allah ke gaya musu wannan ni'imomi din. Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga daɗaɗɗan abubuwan da muka azurta ku da shi, ku ci kawai halal ne. Duk abin da Allah ya saukar na daɗin abinci ko kuma na abinci mai daɗi, abinci mai tsarki wanda ba najasa ba, wanda ba a haramta ba, Allah ya umarci mu'minai su ci, su sha, su yi amfani da shi, babu matsala. Don haka Allah ya ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah ya ce ina duk da kai suka saba, wa ma zalamuna, ba su zalunce mu ba da suka koma ko suka sake sabawa, walakin kanu anfusahum yadhlimun, sai dai kawai kawunan su suke zalunta. Kamar mu yanzu ni idan yana baka labari, akwai wani kuna dottijo da yake bamu labari, yace shi da aka dauke shi aiki wai albashinsa naira 80 ne, da ya fara karban albashin ko na watan farko ne ko na biyu ne, yace ya sayi gado, ya sayi keke irin wanda ake yayi a lokacin, wai wani farin keke soldin nan, yawa ya saye shi, ya sayi gado, ya sayi abinci, ya sayi bargo, ya dinka sabin kaya, duk ba naira 80 yake bayani. Ya ce ya sayo buhun shinkafa da semovita da menene, duk a naira 80. Yanzu aka baka 80,000 kana zamani zaka sayo wani abu ba? Haduwa ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake bada labari a cikin Al-Qur'ani. Wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan. Allah ya buga misalin alqarya, wato gari ko ƙasa ko jiha, wadda ta kasance aminatan, cikin aminci. Mutum zai tafiya da daddare daga gari zuwa gari ba matsala. Motoci za su ɗebo kaya daga Kano. Akwai yayanmu yana ba mu labari, yace idan za su tafi Kano sallan asuba a can suke yi, wai shi yasa ma aka samu wannan sunan wai Gombawa Ɗiban Fayi. Yan kasuwan Gombe ne da su ake sallan asuba, sai su zauna a gindin masu shagunan, a gindin shagunan suna jiran su masu shagunan yan Kano din su fito su samu Gombawa a guri. Shi yasa wai ake ce musu Gombawa Ɗiban Fayi tun da asusuba. Amma yanzu ina da asusuba, idan kuka yi lodi sai ku jira gari ya waye. Don me? Akwai matsala a hanya, sassafe ake samun matsala. An yi wa'innan shekaru nan ma Allah ya yi. Sassafe idan aka tafi sassafe, to motar farko akwai matsala, Allah ya kiyaye. To duka wannan Allah ya yi. To shi yasa Allah yake cewa wa daraba Allahu masalan qaryatan. Allah ya buga misalin alqarya, wata ƙasa ko wani gari. Kanat aminatan, wanda suke cikin aminci, za su iya tafiya da asuba, za su iya tafiya da sassafe. Da ba sai an sa kuɗi a banki an je an cire a garin da za a je ba. Dan kasuwa kawai abuhunsa yake sa kuɗi, da jakansa yake sa kuɗi. Shikenan kawai sai ya ɗebi kuɗin, ko zuwa kuɗi a buɗe mota a kama hanya za a je a siyo kaya. aje a ciyo da magariba ko sun dawo shike dan lafiya kalau kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin alkariya din yana zuwa mata ragadan cikin kwanciyar hankali min kulli makan ko ta ko ina wancan dan kasuwa cikin nizuwa wancan ma cikin nizuwa ba sace sace ba fadi ba ba kace rai ba soke soke ba sare sare duk wannan babu ya ji harisku a ragada min kulli makan fa kafarat bi an'umillah ganin wannan sai kuma a sai ta bijirewa ni'imomin Allah ta soma sabo aka soma da barbaru aka soma cin hanci aka soma kaza aka soma kaza aka soma da barbaru cikin neman arziki maimakon da a rike hanyar Allah ana samun arziki da kwanciyar hankali daga ta ga da barbaru nan ku ciri ba ku je ku siyo kaya da shi ku je ku sa kudin ku a banki ya aifar muku da interest nan za ku samu kaza kaza ku sayi kaza ku yi kaza dan uwanka ba yi masa dabara uban gidanka ba na shago da ya barka yi masa dabara don zaka fi shi kudi in kai dabara shike ko sai shedan yare muku wannan fa kafarat bi an'umillah sai aka bidire wa ni'imar Allah da dai aka rena fa zaqa Allah libas al-ju'i wal-khawf sai Allah ya dandana wannan alkariya din ya sanya mata tufar yunwa wal-khawf da tsoro da ba tsoro ba yunwa yanzu kuma ga tsoro ga yunwa Allah kiyaye libas al-ju'i wal-khawf bima kanu yasna'un saka idan al'umma suka gyara Allah shi ashirye yake ya saukar muku da dai Allah ya sa mu jara Allah kuma ya sa ya zamanto ya ji tausayin mu Allah subhanahu wataala kare rike mu da abun da wasu suka aikata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kulakulan mu ya saukar mana da ni'ima ta inda ba ma tsammani don haka Allah ya ce ba su zalunce Allah ba duk wanda yayi abu kansa yake koma kuma zalamuna walakin kanu anfusuhum yuzlimun mu ma abun da muke yi nan ba mu samu jama'ar rage Allah da komai ba in mun yi mai kyau za mu ga dadi in ko muka ce a ci gaba da haka to Allah subhanahu wataala ya shirye yake Allah ya kare. Na'am.
Wa idh qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu rizqatun wa adkhulu al-baba sujjada نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين
الله سبحانه وتعالى يساكي تنا مسوى تنئي وقوم بايوم وانتنا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية كتنا لوكا تندا أكتي وبنو إسرائيل اسكنوا هذه القرية ku je wannan alkariya din ku zauna ku rayu wasu malamai suka ce baitul maqdis alkariyan baitul maqdis aka ce su je su rayu a duba irin yanayi da yake can yanayi ne wanda musamman a gefen baitul maqdis duk wani dan tsiro a duniya dan itace a duniya in an shuka shi zai rayu kuma duk wani jinsin bani adam a duniya in sun je gurin za su iya resistin wannan yanayi din su rayu su ji dadi a daga kasar da ake kankara kake ko daga kasar da ake zafi kake ko daga kasar da ake ni'ima kake ko daga kasar da ake sanyi ne to in mutum ya zo gurin zai samu wani irin weather wanda yake iya daidai da yanayin da ya zo Allah subhanahu wataala zai daidaita masa yanayin sa ya zamanto yana rayuwa a irin wannan guri in dan ice ne aka kawo shi daga wata kasa daban in an shuka shi a wannan gurin zai rayu wannan Allah subhanahu wataala yayi musu wannan ni'ima din yace su je wannan alkariyan su rayu amma wa kulu minha haythu shi'tum Allah ta kuci daga alkariya din haythu shi'tum duk ta inda kuka ga dama duk ta inda kuke so abun duk da kuka gani a cikin wannan alkariyan halal ne kuci ya'yan itatuwa Allah ya gore musu ya'yan itatuwa nau'i daban-daban daban-daban duka Allah ya ce ya ba su dama su amma in sun zo daga shiga alkariyan Allah ya ce wa qulu hiffatun wa dukhulul baba sujjada in kun zo shiga alkariyan ku ce hiffatul hutta anna khatayana ma'anan sa kenan ya Allah kankare mana zunuban mu sai ku shiga alkariyan sannan wadkhulul baba sujjada ku shiga garin kuna masu sujjada wasu malamai suka ce kaskantar da kai su sun koyar da kansu domin Allah in sun zo shiga gari ko kuma su yi sujjada a gaban garin kafin su shiga sannan su tashi su shiga Allah ta in kun yaka nagfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku dukkan kurakuran ku da ya wuce ka duba dan aikin da aka ce su yi ba aka sa su a alkariya mai dukkan ni'imar da ake tsammanin a samu amma ina sai suka saba Allah ta sanazidul muhsinin kai bayan ma wannan abun da muka ambata za mu karawa waɗanda duk suke kyautata aikin su domin Allah za mu kara musu daga ni'imar mu ta inda ba sa tsammani za su samu arziki amma Allah yace fa baddala alladhina zalamu minhum
qawlan ghayra alladhi qila lahum fa arsalna alayhim rijzan min as-samaa'i bima kanu yadhlimun.
Allah subhanahu wa ta'ala yace musu ce hibbat fa baddala alladhina zalamu minhum, waɗanda suka zalunci kansu daga cikinsu sai suka canja abun da aka ce su faɗa. Wasu malamai suka ce sai suka ce himfatun, yakan ce himfatun, suka ce himfatun, suka faɗi kalmar da ba shi Allah ya ce su faɗa ba, wai kawai saboda wai a sabawa dai Allah. Yanzu misali a ce kar a sha giya, in ba a yi sa'a ba sai ana tafiya a cikin birnin da garin musulmai ne suka samu wani yana shan giya. Kar a yi zina sai kana tafiya a cikin tsakankanin musulmai sai ga wani ya rungume wata da gangan, an ce kar a yi zina ruwa cikin jami'o'i mana, ka tafiya sai ga wani sha-sha-sha wani ka yi tamkar kare, in ka kalle shi ka ga kare wani ya rungume wata ko mai ce abun nan tsammani a gaban jama'a, a gaban masu koyar da shi, a gaban masu abun nan. Kaga ana ta sa dokoki a jami'o'i, ana cewa masu irin waɗannan da masu irin tsari wanda ba tsari wanda ya dace ba, any indecency za a ɗau mataki a kansa, za a yi rusticating mutum, zai zama cewa semester guda ba zai karatu ba, a session guda ba zai karatu ba, za ka irin waɗannan dokokin a handbook na lissafi ko nan jami'a muna da shi. Amma sai ka ga wani soko, wani marar tunani, wani marar basira ya tsaya yana guna, wata ma 'yar musulmai ce, wata tana miƙa hannunta ga musulmi, ai ga wani mutum namiji wanda iyayenta ba su san shi ba. Ko ga wata ta zo ta zauna abuna a kan benci, wani yana zaune gefenta, a wani yana rike jikinta, irin wannan ne ba wai shi ubanta ya saddakar shike na kawai da zai ta yi, ko wannan din ya faru ma inda za ta yi karatu shike na kawai ba damuwa. Wani mutum ya abuna ya tura yarsa wacce zai karatu Sudan, wani mutum a can ya ga kai yanayin bakin ta shiga wani irin hali, ita da kanta take complain ta ce dama fa ita aure take so, sai aka bugo baban waya irin da karatun takarda da aka karanta da su, aka bugo baban waya kawai sai ya hau fada, kawai sai buga mata waya, ba ki san yanda zaki ba, wai ba ki san yanda zaki yi ba ta rayuwa, baban ta banda mahaifinta ba ki san yanda zaki ta rayuwa, ba ki san yanda zaki wannan shekara hudun da za ta gama na digiri, ba ki san yanda zaki managing wannan shekarun ba da don abun nan rayuwar ta a matsayin ta na Air University yanzu, har ba ki san yanda zaki ba, wai baban ta na ga mata wannan magana a ji kare wallahi na cewa. To irin waɗannan abubuwa yaushe ne mutum yake tunanin tsayawa a gaban Allah, me yake so wannan ƴar ta zama a duniya, me yake tsammani za ta zama, shi din kansa me ya zama, digiri nawa yake da shi, me ya zama, me yake so ta zama. Saboda irin waɗannan abubuwa ya ga wasu mutane, wasu mutane ba sun yadda Allah a bayan su inda duniya za ta samu, kuma ma ba ma in duniya za ta samu ba, hasashe da suke wa duniyar wanda ba tabbas a kai, yanzu nan za ta iya gamawa kafin ta dawo Allah ya kai rayuwarta, to sai ka je wa Allah ne kayan Allah ne ya baka amana don ka kula da addininta da tarbiyyanta da ɗabi'unta. Za ta iya yin karatu, za ta iya yin jami'a da ɗabi'anta da tarbiyyanta da komai, ba an yi wata mace ba a abuna ina jin ko Kaduna ko Kano ana ba mu labarinta tun da take kammalalliyar mace ko medicine ta karanta, kammalalliyar mace ba wanda ya ita inda namiji ne mai wai tunanin shatanti ko tunanin wata maganar banza ko batsa bai zama ya zo kusa da ita ba, hijabinta ma can kasa yake tun tana student har ta gama har ta zama consultant, haka take ƴaƴanta goma ko bata taɓa yin family planning ba har ta aiho ƴaƴa goma, ta ce ina ai medicine ɗinta bai taɓa sa cewa sai ta yi blocking chance ɗin wani ba. Masu zuciya kenan, masu aƙida, wani yana nan kawai tarala kuwa yana nan yana maula, wata kila wani ne masa alƙawari ka sa irin nan inda ta yi ƙoƙari ta yi muna nan za mu ba ta appointment, makaryaci makaryata akan haka ne kawai, ya watsar da addinin Allah, ya watsar da tunanin addini, shi kenan kawai a je a yi abin da za a yi. Malam mata za su iya karatu cikin mutunci, cikin aminci, ba tare da sun yi wata alaƙa ta banza ba in iyayensu da gaske suke yi. Amma duk wanda sai an watsar da addini tukunna a yi wannan karatun, a yi wannan ba ma tsammani za su taimaki addinin musulunci. Saboda haka mutane ya kamata ku fahimci me ye karatu, fahimci me ye addini, a gane addini, a yi addini. Don haka Banu Isra'ila suka zamanto kullum sai sun tsokani Allah,
ana cewa su ce himbatun suna cewa himbatun ka duba me bambanci tsakanin wannan da wannan wai don kawai a tsokani Allah don tsokani Allah ce sa ana cewa a ku jara kayan ku wani ya ta shi yar ya kai ta sai almubazzaranci sai kaza sai kaza sai batsan sai komai shi dai a ganin sa za ta zama kaza yana yaudaran kansa wa ana ganin za ta na ta komishina mata nawa ne masu digiri a Gombe komishinan cikin zama ne mata nawa ne komishinoni mata nawa ne masu digiri har professors mata akwai ministoci nawa ne a Najeriya ko kana yaudaran kanka ka hana ka kasa yin abin da ya kamata ya kamata ka koya wa yarka aqida da tarbiyya da komai kai karatu duk inda za ta yi karatu cikin addini da kula da mutunci yawa ah wani abu karatun da halal ne matukar akwai kula da addini haramun ne in ka saba wa addinin musulunci to sakon ta yana kanta kuma sanan fitanta duk gaba ɗaya haramun ne in ya saba da tsarin addinin musulunci duk abun da za ta yi wanda ya sakon Allah in dai da yaddarka to ran ta ga kiyama za ku tsaya gaban Allah kai da ita za ka ga abun da za ta gaya maka ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ranar tashin alkiyama sai kun yi kusuma da juna malamai suka ce sai kaga yaya suna kusuma da iyayensu mata suna kusuma da mazajensu yayu suna kusuma da kannansu haka abun yake in dai ba abi Allah ba daga banu isra'ila suka fabaddal alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum ba abun da aka ce su malamai suka fada Allah subhanahu wa ta'ala ya fa arsalna alaihim rijzan minas samai lokacin da suka canja maganar da aka ce su fada maganar da Allah ya ce su fada da suka canja Allah ya fa arsalna alaihim sai muka aiko akan su rijzan bala'i annoba wanda suke daukar rai annoba wanda suke sa mutane cikin talauci annoba wanda suke sa mutane cikin kakani kai annoba wanda suke sa mutane cikin firgici da rashin zama da lafiya da rashin nutsuwa rijizan duk ya taro wannan wani sa iya laƙe daukan annoba na mutuwa take annoba na banaki annoba na kuncin rayuwa annoba na talauci annoba na rashin abun hannu annoba na rashin nutsuwa duk wannan rijizan yana iya dauka sai sa Allah ya ce fa arsalna alaihim rijzan minas samai bima kanu yaflimun saboda abinda suka kasance suna zaluntan kansu Allah baya zalunci sai dai in kun zalunci kanku sai da to shikenan bismillah na'am
وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل وإن متنين أبنى يهود saƙon nasu ya wuce gona da iri sai Allah ya ce kar su yi kaza sai su yi to waɗannan da Allah ya musu ni'ima to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sani cewa in fa Allah ya musu ni'ima yace su yi abu kaza suka yi to fa Allah zai iya dandana musu azaba ta inda ba sa tsammani al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alƙawari ba za a halaka da mu kare lokaci dai ba amma za mu sha wahala in mun kama tafarkin sabon Allah bisa ganganci za a iya sako azaba nau'i daban-daban don a jarrabi mutane amma Allah ya yi alkawari ba zai halakar da mutane ba wama kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi abu biyu ya hana shi abu daya daga cikin abu biyu da ya bashi shine Allah ba zai halakar da al'ummarsa lokaci guda don mun yi sabo ba to sai dai za a rika dandana wa mutane sai dai kowa zai mutu kawai zai samu aikin sa to wannan alƙarya da Allah yake ba da bayani a cikin wannan aya da aka karanta su ma daga cikin Yahudawa ne su ma daga cikin waɗanda Allah ya aiko musu sakon Allah ne amma yanki daga cikin su suka bijire shine Allah ya kawo misalin su don mu ma mu dau wa'azi Allah ce wasaluhu tambaye su mana ko ba su labari mana ko wasalhu tambaye su mana shin sun san labarin alqaryan nan shine wasalhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr ba wai a tambayi mutane alhali ba mu san abun ba a tambaye su shin sun san labarin wannan alqaryan nan wacce ta kasance a gefen wani kogi take rayuwa sunan alqaryan ita ce Aila sunan alqaryan Aila kuma sannan a location din alqaryan shine tsakanin Madian da Al-Tur anan aka yi wannan alqarya din anan aka yi ta a bakin kogi bakin kogin da tashin malamai kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir yake ambatawa shine Ulzum, kogin Ulzum shine sunan kogin, suna raye a wannan bakin kogi, aikin su shine su dingidi. Yau kamar misali ka duba kasar Madagascar, kasar Madagascar idan ka duba abu ne zaka aikin su kawai babban source na income din su shine su dingidi. Kasar da abu ne idan ka duba gefen abu ne Africa, idan ka duba map din nan da ake gani zaka ga ta can kawai a dan gefe ko ta inanta ruwa. Akwai wani dan kasar da muka yi karatu da shi, nace masa ya kuke yace a ai jirgi ya tashi idan ya sauka a wace kasa tashi na biyu ko sai ya sauka da shi a kasar su, yace wannan dan tsoro da nake gani kuke abu ne yace eh kwarai kwa abu nan suke abu ne yace shi ma yanzu a harkan su da meme duk ya iya ya sani da sauran su, yace yadda Allah ke kore musu kifaye kaga ana kamo kifi kusan kowa ko abu nan yaro kawai zai da zaka iya aika yaron ka kawai zai kama na kifi a dafa shikenan kawai sai yaro ya bita sai dan kawo kifi ya dawo kamar yadda anan muke aika yaran su sai ya kuka ko ba haka ba. Eh an yi wakarar ka aika yau wansa ko ya sayo kanwa ko ba haka ba. Saboda haka kowa da irin nimar da Allah ya musu. Saboda haka su abinan wa'incan alkaryan su ma a wannan gefen ruwa suke rayuwa. Aikin su kawai shine su dingidi, su kamo kifaye, su sayar, su kamo kifaye, su ci, su kamo kifaye, su yi abin da za su yi da shi. Shi suke sayarwa, shi suke ci, ba su da wani matsala. Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya jarrabe su. Da aka jarrabe su suka yi sabon, sai Allah ya ce musu yanzu an yi musu doka a gaya musu cewa ba za a yi su din kifi ranar Asabar ba, amma duk sauran ranaku su je su kamo kifi. Lokacin da aka yi musu wannan doka, wato ana so a gaya mana cewa in fa Allah ya yi doka dole ne a bi ta, in Allah ya ga dama kuma zai iya muku dokar da in kuka yi wasa ba za ku iya bi ba, kai ko kun yi daga cewa ba za ku iya bi ba, kuma sannan Allah ya azabtar da ku da haka. Ba karamin ni'ima bane Allah ya rinka muku dokokin da za ku iya bi. Yanzu don an ce kar mutum ya yi zina, miliyoyin mutane nawa ne ba sa zina kuma lafiyar su kalau, ba su ma yi aure ba tukunna, wasu kuma sun yi aure shikenan kawai sun wadatu da iya matan su. In Allah ya ce kar a sha giya, miliyoyin nawa mutane nawa ne ba sa shan giya, ba ga biya wata ba, in mutum ya sha ba shikenan ya huta ba. To mu kaga sai aka jarrabe mu da abun da dama za mu iya yi, to amma su wannan da aka jarrabe su aka ce kar su kama kifi ranar Asabar. Ranar Asabar din sai kifi su fito birjik, in mutum yana wucewa har ta kan kafansa sai kifi ta wuce. Ana cewa gari na wayewa ranar Lahadi sai a yi ta neman kifi su yi ta yawo a cikin ruwa, su yi ta yawo a cikin ruwa da ƙyar mutum ya kamo ɗaya. Aka yi fari na kifi a wannan shekarun, ya zama da fa suna kama kifin kowace rana. Yanzu sai doka ta zo kar su kama ranar Asabar, sai zama ko ranar Asabar din ga kifi nan a bakin ruwa kata kata, sai zama ranar da ba Asabar ba kuma kamar yadda da suka saba kamawa, to yanzu kam in dai ba ranar Asabar bane kama kifi ya zama aiki. Mutum yayi tai yayi tai da ƙyar zai samu guda daya, bai samu na abincin gidansa ba balle samu na sayarwa, sai zama to aiki, ya zama to bala'i a gare su. Kawai sai shaidan ya shigo cikin su sai ya fita irin na mutum irin na halittar su, sai zo ya ce kun san abin da za a yi ne, ga shawari kamar dan gari ba, amma ba dan gari bane ka san ko yanzu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Iblis in ya ga dama yakan iya shiga cikin mutane, sai zo majalisin da mutane suka saba zama, ina kasuwa ne, a ina gari ne, a ina jami'a ne, ina wani guri ne, ko wata kwaleji ko abin nan, inda dai mutane suke zama su dan tattauna haka a dan yi maganganu a yada a kaji labarin yana shigowa cikin gari, to sai shedan ya zo, ya zo kawai sai dan tsaya a gurin a sifan irin mutanen gurin sai fito, ka san shi Allah ya baki dama duk sifan da ya ga dama zai shikenan, sai zo sai fadi wani labari sai kaza 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 kaza, in ya fadi wannan abu shikenan, sai aka cewa tare aka yi wannan magana, sai an yi maka dan a yada a can ma, sai a yada a can ma, sai a yada, sai ka ji magana ta gama gari, a abu kaza fa abu kaza fa abu kaza fa, balle za mu yi yanzu ba social media, sai ka ce WhatsApp an turo ma, a ce ka tura wa mutane kai ma, sai wancan ma ya tura wa mutane, kawai baka san asalin labari ba, baka san sama da sama da sai ka tura, wancan ma ka ce masa ya tura shi ma sai ya tura, sai a kwana ana tutura duka ƙarya. Sai tuka ga to irin wannan kamar da labarin Ebola da sauransu, wayi wanka da ruwan gishiri ayi waye ayi waye da sauransu, duk irin wannan labarin shedan yake iya shiga na mutane sai yada shikenan, sai duk kowa hankalinsa ya kan wannan abu, to sai shedan ya zo musu sai ce kun samu da zai muna ba da shawari, shi shawarin da yake bayarwa kuma ya zo a Tibandotido irin wanda suke da experience kenan. So da kai ba su labari cewa yana ga yanzu a yi dabara, a je a sa raga ranar Asabar. Duk kifayen su shiga ciki, ba za a ɗiba ba sai ranar Lahadi. Aka zo aka yi haka, aka sa raga aka ɗiba ranar Lahadi, sai mutanen sai suka kasu kashi uku. Wasu jama'a suka yadda da wannan shawari, wasu jama'a kuma suka ce a'a, wallahi wannan ba halal bane, Allah bai yadda mu yi haka ba, Allah ya hana mu yi haka. Wasu kuma suka ce kai, su ba za su sa raga ba, ko ba za su yi wa'azi cewa kar a yi ba, sai suka yi shiru kawai suka kame bakin su. Wa'innan kuma suka ce a'a, ai ba ran Lahadi aka kama ba, kawai ranar Asabar ne aka ai, ba ran Asabar aka kama ba, ran Asabar kawai sa raga aka yi, amma ranar Lahadi aka ɗiba. Daka suka kashi uku, shine Allah subhanahu wataala ce was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr iz ya'duna fi sabt, kan ambata musu ka tambaye su ko sun san labarin wannan alƙaryan, ba mu sani ba, labarin Allah ke bamu yanzu. Iz ya'duna fi sabt, yayin da suke ketare iyaka ranan Asabar, su sa kowa ranan Asabar ko raga ranan Asabar. Iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'an, lokacin da aka wayi gari kifayen su suna zuwa musu ranan Asabar, ran da aka ce kar su yi su, sai ga kifayen ratata barkate. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, ranan da ba ranan Asabar ba kuma, ranan da ba ranan da aka ce a yi su ba kuma, ai ba sai a kame daga su ba, ranan kuma kifayen ba sa zuwa. Allah ta kazalika nabluhum, haka nan muke jarraba su, bima kanu yafsukun, da abinda suka kasance suna yi na fita daga tsa'a wa Allah. Sun fita daga tsa'a wa Allah, ke sa aka sifanta su da fasikanci. Fasikanci shine Allah ya ce yi kaza, ka ƙi bin abinda Allah ya ce ka yi din sai ka fita. To shine fusuk. Fusuk shine al-khuruj an ta'atillah, wato fita daga tsa'a wa Allah, sai suka yi wannan. Allah ta qalat ummatun min
wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iruna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida, qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun.
Na'am, jigo.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم, lokacin da suka rabu, waɗannan suka ce kar ku yi, waɗannan suka ce a su kuma ba za su ce komai ba, waɗannan kuma suka ce za su yi, sai aka raba alƙaryan kashi uku. Masu cewa za su yi suka koma gefe guda, suka yi ƙofa ta shiga ɓangaren su. Waɗanda ma suka koma gefe guda suka yi ƙofa ta shiga ɓangaren su. Waɗanda ma suka koma gefe guda suka yi ƙofa ta shiga ɓangaren su. Kowanne a cikin suna da ganuwa, suna iya kulle gidansu in dare yayi. Duk garin gaba ɗaya sai a kulle shi da ganuwa, kamar yadda ake yi zamanin da a kulle gari da ganuwa, haka kowace suka yi wa nasu. To shine sai Allah, sai waɗannan yankin wanda suke wa'azi suka zo suna musu wa'azi, suna yi waɗanda suke kamun kibi suke sa raga ran Asabar, suna ce musu me yasa kuke yin wannan, bayan Allah ya hana mu, wallahi haramun ne. Su kuma waɗancan wanda su kuma ba su yi wa'azi ba ko ba su kama kibi ba, sai suke cewa wa iz qalat ummatun minhum, shine Allah ke bada labari, yayin da yankin jama'a daga cikin su suke cewa lima ta'izuna qauman, me yasa kuke musu wa'azi, Allahu muhlikuhum, wanda in Allah ya ga dama zai halakar da su, ai halakakku ne, me yasa ma za ku fati bakin ku kuna musu wa'azi, aw mu'adzibuhum, in Allah ya ga dama kuma ya azabtar da su, suna nan a raye ba ya halakar da su ba, azaban shadidan, azaba mai tsanani, me yasa sai kun fati bakin ku musu wa'azi. Qalu, su wannan masu wa'azin sai suka ce a ma'ziratan, muna musu wa'azi ne don yanke uzuri, ila rabbikum, zuwa ga Allah, kare zama ba mu ce musu ba, ba mu gaya musu gaskiya ba, don haka wa'azi tunatarwa ne, dole ne a ringa yin wa'azi, ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, ko kuma wa'azin wata kila zai iya sa su ji tsoron Allah su dawo ga hanya, shi yasa muke musu wa'azi. Allah ce falamma na su ma zuki rubi lokacin da suka manta abinda aka tunatar da su na wa'azi cewa fa Allah ya hana suka ki su bari an dainan lazina yanhauna ali su sai muka tsere da waɗanda suke hana mummunan aiki din waɗannan masu wa'azin Allah ce sai muka tsere da su dama sun ware kansu kowanne sun ware kansu sai aka tsere da garin su وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ سَيُمْكَ كَامَ وَأَنْدَ سُكَ ظَالِمْتِ كَنْسُ دَ عَذَابَ بَئِيسٍ وَأَنْدَ سُكَ نُمُونًا عَذَابًا بما كانوا يفسقون سوى الأمود سكسا جسونا ينفي كادا قطاعة وعلّا الله فلما أعطوا لوكا دسكا كيتر إياكا amman hu an game da abun da aka hana su aka ce kansu kama kifiran asabar suka zo suna wannan dabara kulna da sai muka ce musu kunu qiradatan khasihin ku kasance birarra kuna masu kaskantattu ku koma da baya da ku mutane ne yanzu ba ku zama birarra malamai suka ce kamar da al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya fada yace lokacin da aka wayi gari masu wa'azi an tsere da su wadancan wadanda su ba su wazi ba su kama kifi ba Allah sai ya shiru a kansu malamai suna da sabani insha Allah ta'ala Allah kan gori zamu fadi a takeice sabanin malamai akan su cewa an halakar da su ko kuma ba a halakar da su ba wannan malamai sun yi sabani wasu sun ce an halakar da su wasu suka ce ba a halakar da su ba shine ma sabanin mun riga mun bayyana yanzu wa'incan kuma waɗanda suka kama kifin su kuma sun kulle alƙaryan su an kwana da daddare waɗannan sai suka ga kai al'amari fa yayi shiru ya wannan alƙaryan ne shiru ba magana kuma har gari ya waye ba su jo ba yau ba sai kama kifi ba sannan kuma mu gansu ba kuma dama dukan su dangin juna ne amma tunda a ka'idar Allah ta raba su wannan su koma bangare guda wannan su koma bangare guda wannan su koma bangare guda sai suka zo suka kwanta tsofa suka kira ina shiru sai aka dora daya ta kanka tangan ganuwa aka dora daya da ya neka sai ga birarra ne kawai gaba ɗaya sun zama birarra sai aka ce ya fada cikin a garin sai jirka cikin garin sai zo ya bude kofa sai wayannan suka shigo da suka shigo wayannan birarran in sun ga dangin su sai su zo a guje sai mutum ya zo gurin dangin sa yana kuka dangi gashi ya zama biri shi kuma dangin sa mutum wanda aka tserar da shi shi ko baya gane wannan wane ne dan uwansa wai don me Allah ya rufa asirin su kar mutum ya ga dan uwansa ya zama biri kuma Allah ya ji tausayin wayancan kar mutum ya ga ko babban sa ko kawun sa ko wani wansa ko kanin sa gashi nan ya zama biri sai Allah ya sa su ba su ke gane su ba amma su ko birarran suna gane dan uwansu in mutum ya ga wansa ko ya ga babban sa ko ya ga kawun sa cikin wanda Allah ya tserar sai zo ya rungume shi yana kuka bayan kwana uku sai Allah ya halakar da su wayancan mutum suka tsira wallahu ta'ala alam don haka lokacin da suka saba wa Allah Allah ya halakar da su wannan sune ashabul qarya wannan alqarya da ake ce mata aila lokacin da suka saba wa Allah Allah ya halakar da su don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kar ya halakar da mu da abinda muke aikatawa na zunubi Allah ya shemana kurakunan mu ya samu gyara wallahu ta'ala alam muna raye zamu cigaba daga lokaci na gaba muna fatan Allah ya samu dace
Thank you.
to dukkan waɗannan bayin Allah wanda yace a taya shi addu'a yana ciwon baya da saurin gajiya ya kamata ya tambayi likitoci shawari ya kamata likitoci ya samu likitoci a gunan su bashi shawari ina ga ya kamata watakila za su gaya masa da yakin da ya dace Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya dukkan sauran bayin Allah abuna kafin nan Sheikh Abdul Basir yanzu ne yake cewa ya ji wani masanin Al-Qur'ani yake cewa Bahrul Qulzum da muka faɗa wannan kogin gefen wannan alƙarya aida shine daga baya ake kiransa abunan Bahrul Ahmar wato Red Sea kenan wato kogin Maliya kenan Bahar Maliya saboda haka ƙarin bayani kenan insha Allah jazamu Allahu khairan dukkan waɗanda suka turo suke fatan a taya su da addu'o'i da wanda suke fama da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wanda abuna iyalinsa take fama da juna kuma yanayin yanda take ciki muna fatan Allah ya sa ta aihu lafiya ya ba su duriya tayyiba kuma Allah ya sa ta samu sauki da wanda duk suke da wannan bukatu da suka ambata wasu neman aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya dukkan su da aiki ne albarka wanda duk yake cikin wata damuwa da abun da ya sa a gaba ko na karatu ko masu kasuwanci ko menene muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa musu abun da ya dame su duk kowa da irin damuwar da yake da ita Allah subhanahu wataala ya kawo masa sauki ya rabbul alamin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya rabbul alamin Allahumma inna nas'aluka an tamunna alaina bil ijaba اللهم أنت وعدتنا بأن ندعوك اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ودعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك دعاء المذنبين ونسألك مسألة المساكين فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين shugaban kasa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya labbasa masa libasa sihhati wal afiya ya bashi karfin gwiwa cikin ayyukan da yake yi na alkhairi dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ya kawo musu sauki Allah ya kawo musu dauki waɗanda suke kwanciya a asibiti Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke gida Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke yawo da dinya a jikin su Allah subhanahu wataala ya kawo musu sauki dukkan mu gaba daya duk abin da zai dame mu Allah ya kawo mana saukin sa duk abin da ya gagare mu Allah ya isar mana akan sa duk abin da muka kasa Allah ka isar mana akan sa duk abin da yake mai sauki Allah ka rama mana sauki akan sa Allah ka azurta mu da arziki na halal ta inda ba mu tsammani ka azurta mu da kana'a cikin abin da ka ba mu ya Allah duk wanda yake cikin kuncin rayuwa Allah ka tinda shi wanda yake bukatun cin nasaran jarrabawa Allah ka taimake shi akan jarrabawa da yake masu rubuta ne ko da waye Allah ka ba su nasara cikin masu karance-karance da hatta wanda suke abunan karatu na sama abunan PD programs da sauransu kowa da irin dawainiyar da yake ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su abunan gudunmawa ya musu agaji cikin abun da suke na rubuce-rubuce da karance-karance Allah ya sa su gama kuma lokacin da suke bukatan gama Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu baki daya ayyukanmu Allah ka sanya albarka a cikinsa shugabanninmu a wannan jami'a Allah ka musu jagoranci CBT da yake bada goyon baya cikin duk abubuwan da zai ake tsammanin alkhairi a wannan jami'a Allah ka taimake shi da mataimakansa gaba daya wanda suke nufin alkhairi Allah ka taimake su Allah ka karfafa mu ka karfafe su akan ayyukan alkhairi wannan jami'a Allah ka saukar mana da albarka a cikinta daliban jami'a Allah ka yi musu albarka Allah ka sa su gama karatu cikin alheri duk abin da suka fiskanta na bukata ko aiki ko wani abu Allah ka sa su same shi cikin karamin lokaci duk da suke fiskantar jarrabawa ko wani dawainiya Allah ka taimake su akan sa wanda suka gama tuntunin suke zaune tukunna ba su samu aiki ba Allah kawo musu agaji Allah ka ba su ayyuka da zai amfane su ya amfani al'umma ya amfani duk addini duniya da lahira Allah ka taimake mu baki daya Allah ka ba mu ikon taimakon juna wajen tarbiyyantar da juna a bisa ayyukan alkhairi iyalanmu da zuriyarmu ya Allah ka tabbatar da digadigan mu bisa shiriya Allah ka taimake mu wajen karanta alqur'ani da aiki da shi da mu da zuriyarmu da iyalanmu da kuma riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama fitina a rayuwarmu Allah ka kare mu zuriyarmu waɗanda in akwai waɗanda suke da bukatan karin budin basira ya Allah zuriyarmu suna bukatan karin basira gare ka ya Allah Allah buɗa musu basiran su wajen gane karatu buɗa musu basiran su wajen haddace alqur'ani taimake mu da taimake mu ka taimake su ya Allah wajen aiki da alqur'ani da aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta zuriyarmu haddan alqur'ani kanana ya Allah azurta su da haddace alqur'ani da aiki da alqur'ani sa su yi aiki na kwarai ko muna rayu ko bayan ba mu rayu Allah ka taimake mu kuma ka sa mu zaman zuriya tayyiba ga iyayen mu. Ya Allah, in mun yi addu'a ga iyayen mu, Allah ka sa ƴaƴa na ƙware ne suka yi addu'a ga iyayen su. Allah ka karbi addu'a din, ka sa musu rahama a cikin kaburburan su. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana wa taghfira li abaina wa ummahatina wa ta'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar. في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الشهر المبارك، اللهم اغفر لنا ولأهلنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل بلية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ذريتنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Shugabanninmu, Allah ka ba su ikon yin adalci. Allah ka saukar da albarka a gidajenmu, ka saukar da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai. Allah ka taimaki shugabanninmu wajen yin abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu da alkhairi ga addininmu da sauran jama'a baki daya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.